إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيها المسلمون السرّار مبارك مودا يوم بارك مودا ساكي سادوا دكوا أولنا كفاتا جدان تي في دا راديو نا بون فيري inda a kowace juma'a muna tare da Sheikh Malami Sheikh Abdul Malik inda yake muna karatu kan mustalahat a yau muna juma'a 9 ga wata na 3 hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 yayi daidai da 15 ga wata na 10 miladiya ta Isa alaihi wasallam shekara ta 2021 yanwa idan ban manta ba satin da gabata malin ya muna karatu kan al'azama satin da gabata to ina tsammani yau ma za mu tashi bisa kan al'azama kenan al'azama na biyu kenan insha Allah akramaka Allah bismillah
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم وما سكلم مدسورا رم تكفريات الأباريتا بنفري من مكوغيسوة الدين المسلم تيمونك أرى جدد قودي والله سبحانه وتعالى wanda cikin ganin damar sa da ikon sa da falalar sa ya ba mu dama muka hadu da ku a wannan wato tasha ta Bonferai ta radio kinan da TV dama dukkan karfe 9 zuwa 10 na safe idan ba mun tafi hutu ba muna gabatar da karatu a abin nan a wannan wuri
na'am
a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na al'azama
na'am
an gane ko to sai muka ga maudu'in yana da dan fadi yana buƙatar sai an wato karshe ba a samu irin yadda ake buƙata ba to dan ka ai masa gaugawa abinda Bahaushe yake cewa cin masara aku mundu to sai a dan sake bibitar waɗansu abubuwa saboda muhimmancin maudu'in kalima ta al'azama maudu'in kamar yadda dai muka kakkasa shi ko kuma yadda zai kasancewa ma a yanzu mu danyi bayanin me ake nufi da kalima ta azama an gane ko na biyu nau'i na azama an gane ko kasancewar su kuma nau'i misali azama wadda ta shafi abinda ake gani da wanda ba ake gani sannan da azama wadda ta shafi wato tada da ta yanzu alakar su zaka iske canda akwai matsala kuma yanzu ma akwai ta dan yana daga cikin abin da ke sa a gano asalin tushen matsala dan wani na sa tsammanin ta yauci da nau'ukan ta kuma ga abin da ya shafi rayuwa ta yau da gobe da ilmummukan da mutane suke karatu sai bayan wannan za mu zo zuwa ga asbab dalilanta na ciki da na waje an gane ko manyan sabubba sai abu kuma na ƙarshe yadda za a samu halli an gane ko halli kenan yadda za a samu solution ko solution kan al'amari to wannan shi ne abinda za mu tattauna akan shi cikin wannan karatu da izinin Allah
duk da Allah a gurgushe ma'anar kalimar da wanda bai samu bibiyan karatu
yawa shi ne to kalima ta azama mun yi bayani tana da wato tasrifi daban-daban a larabci wato da larabci an kace azama da alhamza ba da ainun ba dan nan da mushkilar ta tashi sai a ce wato azama ya'zimu da alhamza wato azama ala shay'i wato ko azama alaihi shay'a bu ya tsananta ko ya wayata ko ya ta'azzara sannan kuma ana cewa azamal bab ya liƙe kofa da alhamza sannan ana cewa azamal habl ya tumka yaggiya ko ya tubka yaggiya ya daure ta da kyau kenan an gane ko sannan ana cewa wato azama wato ash-shay'a ay qata'ahu ya yanke shi kenan dai kalma ce wanda mafi yawancin ma'anarta tana nufin tsanani da kuma wahala an gane ko kuma suna da azima ya azamu shi ko mai kasra duk da shi wannan bai ta'addi ma'ana bai zuwa ga mafulun bihi amma shi ma dai azima ana nufin ya tsananta amma sabanin azama ya'zimu shi wannan kuma da ainihin yana nufin kamar daura niyya shi ake kira ta mata na ina daura azama ai larabci ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur fa idha azamta fatawakkal ala Allah shi ko azuma da ainun da va'un ba abin nan ba dan shi wancan da alhamza ne da zayun wanga kuma da ainun da zayun to shi ko wanga da ainun ne da va'un wanda aka ce mazwadi da Hausa shine azuma ya'zumu shine abu ya girma kwarai da gaske shi yasa daga cikin sunayen Allah al-Azim wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim to dan haka larabci yare ne mai matsala wanda kuma galibi ko da mutun yayi karatun larabcin ya rinka koma ma asalin kalima da sanin tafsirin ta yana taimaka mishi wajen sanin ma'ana sannan kuma ya koma zuwa ga sharhi na litattafai misali in fiqhu ne in hadisi ne in tafsiri ne ka rinka koma wa sharhukan malamai an gane ko ka tabbatar da ma hadisin ya inganta qira'at tabbatatta ce ko ba tabbatatta bace an gane ko ka ji mustalah na asalin kalima mi malamai suke nufi da ita kada ka je ka ce an yi kuskure alhali kai baka san su ga yadda suke amfani da kalimar ba to wannan dai a gurguje shine kalima da faransanci galibi zaka ji suna cewa crise an gane ko asalin crise wani lokaci tana nufin abinda wato ya rikice an gane ko wata matsala duk da yake hauka ma suna kiranta crise an gane ko sannan wani lokaci suna kiransa conflict an gane ko conflict da English shine wato rikici ko hatsaniya duk da yake suna zahin bambanta tsakanin conflict da crise ina fata an fahimci ne kamar wannan babban marubuci na kasar Faransa da ake ce ma Romain Arbon ya bambanta tsakanin crise da conflict yake cewa kamar ita crise abu ne wanda ta shafi kote guda amma an ka ce conflict ya shafi kote biyu conflict ethnic rikici na kabilanci kaga wata kabila za ta yi kokarin ta bi wata kabila ta addanci an ka ce crise abu na wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya ba tare da sun bugi juna ba babban marubuci ne da kasar Faransa yana rubutu akan ababe na rayuwa kan siyasa da zamantakewa da wane ne su dai masu bincike kan faransanci sun san ko wane ne shi to wannan a takaice kenan to idan muka zo zuwa ga nau'i na crise na rikici ina fata an fahimce ni saboda da yawan ababen da suke faruwa a yanzu inda muke da matsala ba mu gane cewa wata matsala ta jima tun can asali akwai ta an fahimce ni sai wani sa tsammanin yanzu ne shi yasa wannan abin sai ka iske ana masa gurguwar fahimta ana masa gurgun karatu kuma ba a istinbati galibi cikin nassi domin a hada jiya da yau ina fata an fahimce ni in nace jiya da yau ma'ana kenan ba wai ina nufin jiya ga wanda ta huce ba a'a abinda ya gabata ina fata an fahimce wani lokaci an ka ce Allah subhanahu wataala ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wanda sun kai gudu su samu wurin karuna bil amsi ba ana nufin jiya ba a'a kwanakin da suka huce dan ka wani yazo ya abin ga ko gobe ana amfani da ita wani lokaci ba wai ana nufin gobe ba wanda za ta zo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat liqad rai takallabin da ta gabatarwa gobe ba ana nufin gobe yau muna juma'a gobe asabar ba a kiyama ake zance saboda ka san wani duk kalmar da za a faɗa hankalin shi yana kai gare ta
gaskiya
ala ayyati hal al-azamat suna da yawa rikicin duniya yana da yawa dan dama duniya gidan jarabawa ce gidan rikici ce gidan tashin hankali ne gidan hatsariya ne an halice mu don a jaraba mu Allah ya faɗa mana alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku ashe dan adam ba zai gushe ba ana jarraba sa sai ya koma ga Allah shi yasa muke roƙon Allah da'iman akwai wani lokaci Allah ka samu ci jarabawa ta duniya da lahira Allah kai mana tsari da jarabawa ta duniya da lahira ta ci to azamat suna da yawa amma zamu dauko wadansu daga cikin su tunda mun dan taba su amma babban abin da nake so in kawo anan shine cewa rikirkitan da suke faruwa a can da a yanzu nan mafi yawancin su ba wai wasu abubuwa bane sabbi ba waɗanda ba a san da su ba amma kamar yanzu na dan adam ko wanda bai yawan hankalta ma nasoshi sai ka iske yana watsar da nasoshi yana tunanin cewa abin kamar yanzu yake faruwa bari mu dauki anwa saboda mi saboda cikin su zamu fitar da karatutuka daban-daban yanzu misali mu dauki al-azama ad-diniya rikici na addini
na'am
ina fata an fahimci ni
na'am
rikicin addini mas'ala ta aqida koko mas'ala ta sabani game da abin da ya shafi addini ba yau aka fara ba tunda annabi Nuhu ya zo aka fara rikicin aqida a duniya kana nasu ummatan wahida inji Allah fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirin mutane sun kasance al'umma guda an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce nan al'umma guda akan addinin musulunci kamar yadda asara suke nuna wa tun daga annabi adam al-qurun waɗannan guda goma duka sun kasance akan mi akan tauhidi to fahtalafu sai suka yi sabani suka yi shirka kidan wasu suka yi shirka wasu suna akan addini fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa duk da yake ibnu ashur ya kawo ne ra'ayi kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan wato shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa nan ba za mu duk da yake a ma'ana wanga yana iya samun wuri amma ba mutanen annabi Nuhu ba domin mi domin akwai al'ummomin da za a iske su akan shirka yanzu in muka iske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya iske mutanen Makka akan mi akan shirka annabawa da dama sun iske mutanen su akan mi akan shirka sai suka zo suke musu wa'azi to amma wanga bai gaskatuwa akan mutanen annabi Adam kuma dole na mu dauki fassara waccan ta Ibn Abbas ta cewa mutanen annabi Adam ake nufi a farko amma bai hana ummatan wahida shin alal tauhidi to mutanen daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu amma ummatan wahida alal shirki annabawan da sun ka iske mutanen su akan shirka ban sani ko an fahimci ba to da Allah ya turo annabawa mubashirina wa mundirin don su wato gargadi nan da an ka ce sun yi sabani ba abu ne aka kawo don son rai ba a'a Allah ma tabbatar da wannan akwai aya karara a cikin suratu Yunus wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu sai suka yi sabani kenan ikhtalafu nan da kaje malamai sun kaddara kawo ne zabar yace ƙarya da wannan magana ban za da hita sai ka ƙaryata alqur'ani kai mai idda ayin ka san qur'ani alhali baka ma fahimci alqur'ani ba kenan rikicin addini idan ana son a karance shi yanzu a gane shi ba wai za a tsaya bane akan yanzu ababin da suke faruwa a wata ƙasa a'a za a koma da tuntushin duniya duk annabawan da Allah turo sun yi samun rikicin addini da al'ummomin su kuma Qur'ani babu ƙarya cikin shi to dan mene ake research na rikicin addini amma ba a kawo abin da al'Qur'ani ya kawo abin tambaya kenan wani lokaci sai a yanzu in turai za a kawo abin da Bible ta kawo na fata ana fahimta ta to alqur'ani yayi ishara zuwa ga annabi Nuhu yayi ishara zuwa ga annabi Adam yayi ishara a tsari ma na ilimi tunda ka kawo bible in ma baka yi imani da alqur'ani ba to shi alqur'ani a matsayin ilimi amana ta ilimi ya kamata a saka abinda alqur'ani ya faɗa sai ai comparison yadda ake religion compare ina fata an fahimci to kaga kenan rikicin addini ba yau ne aka fara ba annabawa duka sun yi samu matsala ta addini a zamanin su an samu tun zamanin annabi Nuhu daga wannan lokaci aka yanke mu rikicin addini cibiya daga wannan lokaci aka aza tubalin rikicin addini ba wai turawa bane ko yanzu ne wanda matsala ta fara
to
dai kenan sai mu je zuwa ga azama siyasiya shine crisis ta politics rikicin siyasa rikicin jagoranci idan muka ce annabawa jagorori ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Abu Huraira da cikin sahihul Bukhari da Muslim yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya bani isra'ila wanda ke jagoranta su sune mi annabawa ashe kalima ta siyasa kalima ce ta addini kamar da muka taba faɗa cikin muhadara da muka cikin siyasa sasa yasusu siyasatan idza dabbara al'amru wa adarahu ashe annabawa jagorori ne to sannan kuma lokacin da annabawa suke bayyana suna iske a ko su jagorori na waɗansu al'umma kenan yanzu za mu ga cewa ashe kris ta jagoranci da suke kira kris politik ba yau ne aka fara samun ta a turai ba yau ne aka fara samun ta ba a wasu ƙasashe a'a duk annabi ya ci karo da waɗanda yake jagoranta sawa an musulmi ne ko waɗanda ba musulmai ba domin su shugabannin nan kafirai dole za ka iske lokacin da da'awa ta tauhidi za ta zo za su kullo kaga an samu crisis ta jagoranci domin da yawan waɗanda ba su yi imani ba wasu daga cikin shugabanni matsayin su da suke wa gudu in ka diba cikin hadithin sahihul al-Bukhari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zaka ga wasu shugabannin ne sun so su musulunta amma tsoron al'umma su yasa suka kauce
karar
kujera ta abin nan ai da yawan mutane haka ne suke gudun matsalar kujerar su to kaga annabawa annabi Musa ya jagoranci bani Isra'ila idan kana son ka gane kris politik ta jagoranci tsakanin musulmi da musulmi ban sani ko an fahimta ba saboda rikicin annabi Musa da Fir'auna rikici ne na al'umma biyu wannan musulmi ne jagora fir'auna shi kuma jagora ne kafiri kenan nan zaka yi etude yadda wata kasa ta musulmi take samun matsala da wata kasa ta kafirai
to
kenan sai da mun to akwai rikicin jagoranci biyu na musulunci da na kafirci a kasa guda ko kuma a yanki biyu ko kuma shugaban wata kasa yana son ya ba shugaban wata kasa umurni na kafirai na son ya ba ta musulmi umurni misali to kenan kaga wannan abin ba yau ne aka fara ba sannan annabi Musa ya sha wahala lokacin da ya jagoranci bani Isra'ila misali akwai matsalolin da ya ci karo da su a matsayin shi na jagora su kuma sun yi imani da shi to kuma nan sai ka gane ashe kowane irin jagora a ƙasar musulmi zai yi cin karo da waɗansu matsaloli waɗanda tsakanin shi ne da mutane da suke da aƙida guda kada ka sa tsammanin rikicin jagoranci a cikin ƙasa guda a yau ne aka fara sabon sa ina fata an fahimci to kaga me yasa masu bincike ba sa karatu ba sa dauko musamman ƴaƴan musulmi musamman kasashen musulmi zaka rubuta wani temkinka akan wata matsala amma baka komawa kaga yadda wato musulunci yayi bayani alqur'ani yayi bayani irin matsalolin da aka kawo irin waɗanda aka shugabannin da suka ci karo da su wannan crisis politics kenan kuma kowa ya san Fir'auna dan siyasa ne an samu matsala da shi yayi kokarin tankware gaskiya ababe ne waɗanda research a binciki ya kamata ɗalibai su bada su okay yanzu sai mu tai zuwa ga matsala ta gaba cikin nau'uka na kris wato al'azama iqtisadiyya azama iqtisadiyya iqtisadiyya kuma kris yau da ta shafi tattalin arziki yanzu idan muna jin tattalin mushkila ta tattalin arziki wasu sai suna gani ai economy ilimi ne wanda yanzu ne aka aza ka'idodin shi ka fahimce ni irin su Karl Marx da sun kazo sun ka kawo ra'asmaliya capitalism ko suka aza tushen sa koko America tana jagorantar ra'asmaliya an gane ko mazhaba ce ta tafiyar da tattalin arziki ita ce ra'asmaliya an gane ko wani bai ma san me ake nufi da ra'asmaliya ba ra'asu shi na nuhin kai kan dan adam malu shi na nuhin dukiya ya'un da ta'un nisba ne abinda za a danganta zuwa ga wani abu misali in nici misali alkitab alkitaba rubutu to abinda za a danganta zuwa ga rubutu sai a ce alkitabiyya kenan abinda an ka danganta zuwa ga rubutu ina fata an fahimci ni sana'a kamar sana'a koko kera abu as-sina'iyya abinda ya shahi kerawa ina fata an fahimci ni to ra'asumaliya da ra'asu da malu ra'asu malu kan dukiya shine hannun jari ra'asumaliya aqida ta tattalin arziki wanda ta yi imani da hannun jari take ganin dan adam kafin cin shi adda dukiyarsa zai iya bautar da mutane ya kashe su ya abin da ya ga dama shi yasa kake ganin waɗannan kasashe na turai tattalin arzikin su yafi musu dan adam shi yasa dukiya tafi dan adam a turai dan adam ba komai bane ana iya sayar da shi ana iya kashe shi ana iya yin abin da zai halakar da shi to rashin sanin waɗannan mazhabobi na aqidunsu shi yake sawar waɗansu suna ba sa gane dalilin da yasa musibar da duniya take ciki a yau ra'asu maliya kenan sai ash-shuyu'iyya mazhaba ce ita ko wadda take a kasar Rasha da abinnan da kasar China shiyu'iyya daga shiyu' ne shine abin da ya yadu kamar cikin al'umma to kuma suna da mazhaba ta kudi da ake kira al-ishtirakiyya shine suke kira ishtirakiyya ishtirak shine haduwa tarayya ma'ana su suna ganin dukiya tarayya ce kamar duk bai dace dan adam ya mallaki dukiya ba an gane ko bai dace dan adam ya mallaki dukiya ba su a wajen su kenan sai dai ya zama to dukiya ta kasa ce to waɗannan mazhabobin da kake gani dukkan su mazhabobi ne na banna sai ya zama to gwamnati ta kwace dukiya sai ka iske manyan da ke jagoranci a kasashen ishtirakiyya da irin su rashin kawai dukiya ta kasa ce to kowanne daga cikin waɗannan mazhabobi guda hudu banna ce amma ya zamu yi mu gane banna ce bari mu bada a gurguje musulunci bai yadda ba dan kana da dukiya ka bautar da mutane ina fata an fahimci ni bai yadda da wannan ba domin dukiya bai dace ta zamanto ita ce ake bauta ba shi yasa ma musulunci ya kirkiro tsarin da dukiya take juyawa tsakankanin mutane shi yasa Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kar dukiya wato ta zamanto mawadata ai za su same ta dan haka in suka samu wannan su za su karrara rayuwa su bautar da wanda suke so su kashe wanda suke so su kore wanda suke so duk abin da suke so saboda kuɗin mutane da bukatar su da su ne za a yi shi kuma a ce a dan adam an gane ko bai da izini ya mallaki dukiya tashi to kuma Allah ya faɗi cewa shi fifito din su akan duki akan wasu shi yasa ya duki ya talaka mai kudi bai yiwa mutane su zaman to daya wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqa Allah shi fifita sashin ku akan sashi ta arziki ina fata an fahimci kenan ko tunda Allah ce ya fifita wani duk ɗan istirakiyar duniya ƙarya suka yi sai an samu talakawa kasashen su amma suna son su amfana dukiyar mutane ne tunda suna rike da gidan wuta sai su rika yin abin da suka ga dama so kuma idan aka ce dukiya ta ƙasa ce mutane ba za a basu su mallaki ta su ba to sai zamanto babu tunanin dan adam dama dan adam yana da gurin da ke sa waye yayin abu to sai in ya kasancewa dukiyar da ka nema gwamnati za ta kwace ta kuma in ka mutu bayan ka ba za ta gade ta ba to ai ba za ka yi kokarin neman dukiya ba sai a kashe ruhi na munafasa wajen iktisad su ku wadancan sai su yi zamanto a'a sun mai da dan adam wato ba komai ba shi yasa musulunci ya yarda dan adam ya mallaki dukiya ta hanyar da ta halatta amma kuma bai yarda ba dukiyar nan ta zamanto hanya ce ta bautar da mutane da sai yin imani su mun fahimci wannan to shi yasa dalibin ilimi wani zai ji an ce ra'asmaliya bai san kalmar ra'asmaliya ba ko shuyu'iyya ko kuma ishtirakiyya ina fata an fahimta to kenan azama iktisadiyya crisis economic bayan da aka samu samun crisis economic ba bari mu dan fadi wadansu abubuwa da suka faru tun a zamanin annabawa irin matsala ta iktisad bari mu koma zuwa ga kissa ta annabi Musa annabi Musa ya fahimci cewa dukiya tana daga cikin abin da ke sa mulki ya tabbata kuma dukiya tana daga cikin abin da ke sa a samu mulki na fata an fahimci ni kenan da dukiya kamar yadda shauki ya ce bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum da ilimi ne da dukiya mutane suke gina mulkin su ina fata an fahimci ni sannan lokacin da za a nemi mulki in ta kai yaki dole sai an yi gawa kaji shauki ya ce a cikin kasida da yayi ta ba Misr kasar Suriya yanci shi aka ba dama ya rubuta kasida cikin take cewa wala yabni al mamalika kad duhaya babu abin da ke gina mulki irin gawaye ma'ana sai an yi gawaye masu yawa to anan annabi Musa ya fahimci cewa dukiya tana daga cikin abin da ke sa wa dan adam yayi ne ya samu mulki kuma mulkin sai ya tabbata kenan yana daga cikin abin da ke sa Fir'auna yana kauce ma da'awa ta tauhidi saboda mi shi na rike da dukiya mai yawa sai annabi Musa Allah ke ba mu labari a cikin suratu Yunus yayi addu'a Allah ce wa qala Musa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم التي وقال موسى النبي موسى ياتي ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا الا كبا فرعون ده متاننسا زينه كاين قوا ان غادي كو واموالا ده كما دوكيا في الحياه الدنيا رايو الدنيا ربنا يا ابنجي مكي نشنا روقوني ليضلوا عن سبيلك to dan li yudillu sai kaga dalibin ilimi yace dan su batar da mutane daga hanyarka to kiran kamar Allah ya umurci Fir'auna ne ya bashi dukiya ne don shi batar da mutane daga dukiyarsa alhali ko Allah yace wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kenan nan karka ce annabi Musa yace Allah ya ba Fir'auna kudi don ya batar da mutane Allah bai ba da dukiya don a batar da mutane in ka batar da mutane aikin ka kai kenan nan sai zaman to allamu tusamma lamul aqiba makoma kenan na fata an fahimci ni nan ba lamul ta'lili bace lamul aqiba ce duk da yake waɗansu malamai sun tafi cewa lamul ta'lili ce to amma kaga zamu yi shin Allah ya ba Fir'auna dukiya dan mi don ya batar da mutane koko kuma cikin suratul qasas yadda zaka gane abin da kyau faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen fir'auna sun tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwan dan ya zamanto musu makiyi shin shi Fir'auna ya rene annabi Musa dan ya zamanto musu makiyi a aqiba za ta koma zai zamanto musu makiyi sai ya zamanto koda malaman da sun kace litta'lilina ga Allah shi Allah yayi haka amma mu ba mu sani ba shi ko Fir'auna wajen ta zamanto lamul aqiba ga Fir'auna kenan sai zamanto lamul ta'lili ce a wajen Allah amma lamul aqiba ce a wajen Fir'auna dan ban sani ba to dan haka labbana li yudillu an sabilik dan su batar da mutane daga hanyarka karshe za su batar da mutane daga hanyarka rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafi dukiyoyin su kenan dukiyar nan crisis economic din nan ita ta ayar roƙan musu washdud ala qulubihim Allah ka daure zukatan su fala yu'minu hatta yarawul azab alalim ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi wani zai ce to dan mi annabi Allah zai addu'a Allah shi halakar da mutane malamai sun ba da amsa guda biyu anan ka fahimci ni wadansu suka ce saboda ya jarrabe su yau da gobe ba za su yi imani ba ya ga alamun dai wadannan mutane ne ba za su yi imani ba dan sun fada ma wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin duk abin da ka zo muna da shi na ayoyi don ka sihirce mu ba za mu yi imani da kai ba kaga kenan sun nuna su ba za su yi imani ba wadansu malamai suka ce a'a babu matsala ai idan annabi ya roki Allah wani abu ko yayi wani hukunci idan bai dace da abin da ya dace ba to Allah subhanahu wataala ne zai nuna mishi wannan abu bai yi ba to tunda Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma Allah ya karbi annabi addu'a annabi Musa da annabi Harun takariri kenan Allah ya karrara ta kenan ko annabi Musa daidai yayi kai ko da ina ka fado ka zo ka kawo mutane mushkila to al amma malamai suke cewa qad ujibat da'watukuma an karbi addu'a ku guda biyu alhali ku mutun guda yayi addu'a don Allah ya ce wa qala Musa annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al adhab al alim don addu'a annabi Musa ce muke ji nan to amma da anka ce wajen amsa sai anka ce qad ujiba da'watukuma an karbi addu'a ku mutun biyu da shi da Haruna to kaga ina annabi Haruna ya addu'a sai malamai suka ce a'a idan annabi Musa ya addu'a Haruna na ba sai ya ce amin to tunda ya ce amin Allah ka karba kinan duk tare suke shi ne abin da ake so a ce ba kuskure bane akwai cikin Qur'ani Allah ya kyauta almuhimmu dai kaga Fir'auna ya shiga matsala ta dukiya bayan annabi Musa ya masa addu'a wannan yana nuna cewa kinan crisis economic tun zamanin Fir'auna an taba samun ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu iya kawo misalin crisis na economic kaga munafikan da ke cikin Madina da suka ga musulunci ya fara karfi suka ce la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kada ku ciyar da waɗanda suke wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta yanfaddu har sai sun watsi kidan kaga ashe yau a sama wata ƙasa ta musulmi ko a sama wata al'umma ta musulmi ko mu ce wata al'umma ta masu rauni ambargo abin da suke ce ma ambargo an fahimce ni a wato har su samu matsala ta tattalin arziki ba yau ne aka fara ba kaji abin da anka ce ka a taimaka ma waɗanda a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma shi zai sa ba za a sai kaya gare su ba duk wani abu da tattalin arziki za a yi kokarin a kariya su kenan yau wannan mushkila ta iqtisad ba yau ne aka fara ta tun zamanin annabawa an yi makasashi an yi musulmai ita ina fata an fahimce ni to wannan zan barta a gurguje saboda na ce duka zamu bada su ne sai al azma al ijtimaiya zamantakewa annabawa sun yi zamantakewa da mutane ko ba haka nan bane annabi Nuhu ya zama tare da kafirai mu doki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammut taslim ya zauna a Madina akwai Yahudawa ko ba haka nan bane to rikici wanda za a iya kawo wa na zamantakewa Yahudawa sun kawo shi a Madina kaga na farko sun kawo rikicin sun tuna ma mutane yakin da suka yi har tsakanin Aws da Khazraj kafinci sun tuna musu tsohon yakin da suka yi sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yarduukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu yahudi ba yahudana suka ga musulmi suna zaune yanzu sun zo suna haka su hadi suka kura musu cewa wani shi ya kashe kakan wani wani shi ya kashe kakan wani har an zo za a bugawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kashe wannan wuta na fata an fahimci kidan bayo aka fara samun wannan ba sannan idan muka duba hadisi wanda yazo cikin sahih al-bukhari da muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wani yaki ina fata an fahimci ni sai aka fara samun matsala munafikai sun hura rikici ɗaya daga cikin muhajirini ya bugi ko ya mari ɗaya daga cikin ansar shikenan rikici ya tashi ya lal muhajirin ya lal ansar kowa ya kira dan garin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya kashe wannan wuta ce da'uha fa innaha muntina ku bar wannan zance da yau malamai su kawo shi kan zancen kabilanci ina fa ka ta an fahimce ni to sai wani shi kasa gane to ai ba zancen kabilanci an kai ba zancen almuhajirin da al-ansar an kai ko ba haka nan bane to almuhajirin da al-ansar akwai rikici na gari don kowa ya kuma shi na kallon garin su kaga za a buga sannan kuma akwai rikici na kabilanci don mut kabilolin da ke Madina ba su ne ke kabilolin da ke Makka ba kenan sai rikici biyu su shiga cikin juna anan ina fata an fahimci ni tana yiwa wata kabila akwai ta a Makka wata kabila akwai ta a Madina wata kuma babu ta to kinan kaga rikici ne na kabilanci rikici ne na bangarancin gari to yanzu wadanda suke cid sai su manta da irin wadanda matsaloli sun taba faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me suke nufi kada ka sa tsamari irin wadannan matsala bakin yau na ta taso amma bambancin su da mu su in matsala ta taso za a bi biyayya ga alkur'ani da sunna a kashe wuta to muku sai a dage akan son rai shi ya samu wutar ba ta mutuwa a lokacin mu an fahimci wannan ko to kaga mashakil ijtimaiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa za a fitar da shi daga gari يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ما درجه زي فتر ده وند باي درجه كينان دان غري سوسو عبد الله بن ابي سوني يان غري زاسو فتر ده وند با دان غري با بايو اكا فارا سامو wannan matsala ba kenan ashe zamantakewa matsalolin da ake samu na zamantakewa qur'ani yana bayanin su amma ba ko ke tsaya ba ya dubi a'a wannan mushkila ce da ta shahira yiwa ta yau da gobe kakka sa tsamanin yau ne wanga matsala take faruwa na dan bada misali ne a gurguje saboda abin nan rikici na Farida Baki tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin sahabbai ya nuna ma wani Bilal ya ce mai dan baka ibn Sauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innaka mur'un fika jahiliya akwai wato nau'i na tattare da jahiliya tare da kai to kaga ashe a ce rikicin Baki da Hori yau na ya fara ba gaskiya bane idan muka duba kuma Fir'auna ya bautar da Bani Isra'ila shi Fir'auna Baki ne bakifti su kuma bani Isra'ila farare ne jajaye ashe idan ko bakin mutun ya samu mulki ya samu jagoranci in ba ayi annaba in bai tsoron Allah sai ya bautar da wadanda ba shi ba saboda dan suna ganin ai tun tashin duniya farare ne ke bautar da mi bakake ba gaskiya bane shi Fir'auna ka take duba bakifti ne bakifti kuma bakake ne to ya kishi ka bautar da bani Isra'ila su kuma farare ne a dan adam in bai da imani duk abinda Allah ya bashi na mulki ko kudi ko ilimin dukiya ko ilimin zamani ko ilimin addini sai shi amfana da wannan dan ya bautar da al'ummomi ina fata an fahimci turawa me yasa suke son su bautar da duniya saboda Allah ya ba su ilimi na ci gaban duniya yanzu suna son su bautar da sauran mutane kaga babu imani babu addinin musulunci sauran malamai da suke neman dukiya da ilimin su suna bautar da mutane ne da mi da ilimin su saboda Allah ya ba su ilimin addini sai su sakartar da mutane masu kudi me yasa suke son su bautar da mutane saboda suna da dukiya masu mulki me yasa suke son su bautar da mutane saboda suna da mulki duk ni'imar da Allah ya ba dan adam in babu tsoron Allah sai shi sa ta cikin bautar da bayan Allah ba wai ya taimaka musu ba Allah kai mana tsari to mun faɗi mashakil iqtisadiyya waɗanda suka zo cikin alqur'ani da mashakil ijtimaiyya wasu daga cikin su to sai mu je zuwa gaba al'azamat kenan muna bayani ne kan azama kamar crisis kenan muna cewa ba abin ba yau suka fara ba sai mu ce zuwa ga wato al'azama as-sihhiyya
to
rashin lafiya
na'am
idan muka duba cututtuka da ake samu ko pandemic suka ciwa ku wane ne
na'am
shin yanzu a tarihin duniya su kansu suna bada labarin ko a turai shekaru 400-500 an yi abinda ake kira mi wato wata annoba yanzu ɗalibanmu na ilimi lokacin da coronavirus ta zo da malamai sun tashi suna bayani ai an faɗi hadisai da hukuncin in idan an ka zo wuri ka iske akwai mi akwai annoba ga hukuncin sa a musulunci to amma ya aka yi misali zai zamanto da yawa daga cikin musulmi ba su tashi tsaye ba sun kai karatun irin waɗannan ƙa'idodin da hadisan da ayoyi da irin asalinsa da dalilansa da abin da ke kawo shi to kaga ashe tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin idan aka iske annoba ga matsayinta ga hukuncinta sannan al'ummomi da dama ko zamanin Fir'auna Allah ya faɗi cewa ya taɓa tura musu irin waɗannan annobobi fa arsalna alaihim at-tufana والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان منتورة مصر طوفان روا إنونداسيون أشيء إنونداسيون ده أكي أيو بايونا أكفارة تمام والجرادة أنتورة مصر فارة ميزوة تشنجي أبنشي أشيء مونن ده مكتن شن فارة أشيء بايونا أكفارة سامون فارة تشنجي هكيبا والقمل ده قمل وقرقطة ina fata an fahimci ne wadda fadi'a da kwadi su zo su yi ta muku kuwa wadda ma da jini wadansu malamai sun ce shine yawan habu wadansu malamai sun ce a'a ruwan da duk za a sha sai ka iske sun koma jini almuhimmu ashe dai al'umma Fir'auna Allah ya jarabe ta da wasu annoba daban wa yake tunanin cewa idan za a karatun bayani kan annoba a koma daga cikin abin da alqur'ani ya faɗa a zamanin annabi Musa ga irin nau'i na annobar da ya same su wa yake karatun wannan ka gani kaga akwai sakaci yanzu dibo sida da ta zo an ce tana kare jikin dan adam garko jikin dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na Abdullah ibn Umar wanda Imam al-Baihaqi ya kawo shi yake cewa walam tazhar al-fahisha wa tazhar al-fahisha qatt fi qaumin ka gani ko al-fasha bata bayyana ba hatta yu'linu biha idan suka bayyana ta إلا فشافيهم الأوجان أو الأوجاع والطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم. سأل الله يجرب وأن الأمومين دع الأوجاع شوت التكة أنقاليكو دكما الطاعون النوبة وأن دبعت أسامو سبتش متن نسكو باتشيسو أشي yanzu da duniya ta ci gaba ana ganin ta ci gaba har ake yin pinafinnai na batsa a sasu cikin video a sasu cikin TV a sasu cikin satellite a sasu cikin internet sai Allah ce zai jarabe mutane da cututtukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kuma bai wala mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha ka wani zaburo mini ka san abin nan to an ce za a jarabe su kenan ashe matukar za a ci gaba da irin waɗannan ababen balle yanzu da katu ya koma shin a aramin katu kuma ma balma har toto ake zuwa su daura aure mace ta aure mace dan su mutanen annabi lutu suna yi amma ba su ce a sa mai doka ba yayin shari'a to su ɗan iskan zamani na yanzu su ɗan iskan zamanin annabi lutu sun cere ma wadancan dan su sun ka kirkira shi ma sabaqakum bi hamin ahadin min alalamin su ko ɗan iskan wannan zamani su suka kirkiro a maida shi doka balma ba doka ba su tankwara al'ummumin duniya ma suke so su yarda irin wannan lalata an fahimce ni kenan ko ne akwai inda ya cire ma wani a wannan to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa ashe annubobi annoba annoba da za su zo ba abubuwa ne waɗanda in dai ana sakon Allah kuma aka bayyana shi to waɗannan abubuwan ci gaba da yaduwa da su dan haka kan a tsamanin coronavirus ta kare sida ta kare da an ci gaba da sakon Allah wani ciwo da nanta wanda ba san shi ba in an ka ci gaba kuma tattuwa na da su wannan shine kaida ya kamata wannan ita ce bayani na musulunci ba wai bayani kawai zalla ba haka ga na a zo a hira a wace azamatu sihhiya muna iya barin shi daga wannan sai mu tai zuwa ga wato azama wanda take ta sami al-ghiza al-ghiza crise alimentaire al-azama al-ghizaiya an gane ko food crisis food da english to wuce da da wato tashi hankali wanda ya shafi abinci food crisis an fahimce ni food food shi yasa turai yanzu da babu lokaci har akwai wani abinci da aka ce ma fast food fast da shi da english shine abinda an na gaugawa fast food saboda babu lokaci sai ka sace cikin station fast food kawai da ansa shi sai a sa cikin mota za a tiya wajen aiki mutum na cin abinci bread na dan tamnawa yana shan ruwa yana tukin mota haka ne ake cin abinci saboda can ba a wasa da aiki to crise alimentaire wani sai ya ce maka ai cikin qur'ani shi bai san inda an kai zancen crise alimentaire ba ko ba haka ba to kuma yana da gaskiya tunda bai tsaya yayi tunani ba to shikenan na farko Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i zamu jarrabe ku da abu na tsoro wal-ju'i da yunwa kaga crise alimentaire akwai cikin qur'ani in baka gane wannan ba bari ma mu baka kissa waɗansu al'ummi wanda Allah ya jarraba da wannan Allah ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya ko laqad kana li sab'a fi maskanihim aya ko laqad kana li sab'a fi maskanihim aya akwai qira'o'i wato aujuh na qira'a kusan guda uku lokaci ba zai ba mu dama ba mu bi su a gurguje da tawjihin su amma dai ina ba dalibi shawara ya duba cikin al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi da ad-durr al-masun fi ulum kitab al-maknun na as-samin al-halabi da i'rab al-quran al-karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish laqad kana li sab'in fi maskanihim aya Allah ce sab'a game da maskanihim wurin su ko wato maskinihim an gari ko akwai qira'a maskinihim don Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf haka suka karanta maskanihim Imam Hafs wato da Imam Hamza sannan masakinihim wato sauran su warshi da sauran su to maskanihim da maskinihim duka akwai tawjihi na lugha almuhimu a wurin da suke zama sakana yaskun duk da yake a tsari tunda yana da gamba ya kamata a ce maskanihim to sai qira'an yazo maskinihim sai a ce ka ga wata lugha ce da ba a san da ita ba kai mai koyon safu kace akwai kuskure cikin alqur'ani ba sai na dauki lokaci ba Allah ce jannatani an yaminin wa shimal suna da gonakai guda biyu dama da hagu sai Allah ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangiji ku gode masa baldatun tayyibatun gari ne wanda yake tayyib mai kyau ga wurin noma ga iska mai kyau babu pollution da suke cewa wa rabbun ghafur Allah ubangiji ne mai gafara Allah ce to fa a'radu sai suka kauda kai fa arsalna alaihim sai muka tura musu sail al-arim in anka ce sail al-arim malamin sun yi magana guda uku sail yana dauka al-arim yana daukar wato al-matar ash-shadid ruwa masu tsanani ko kuma al'arim wani lokaci na duka dam an gane ko wato ruwa masu halaka dam domin an ci sun yi dam na tariyar ruwa ka fahimce ni wasu sun kace sai al'arim wato ruwa ne masu tsanani wanda suka zo suka mamaye yankin su wasu kuma suka ce al'arim shine al-juraz al-juraz da jimun dara'un da zalun ko da kace mazal juraz shine wato wani kusu ko bera jam'in shi ana kiran shi jurzan ko jirzan ma'ana Allah ya tura wato in muka ce ruwa masu tsanani suka je suka mamaye wurin ko kuma Allah ya tura ruwan dam abu ya zo yayi ruwan da sunka zo har sunka haye damkin suka bata komai da komai ko kuma sailal arim aljuraz shine wato kusu ko bera wanda ya je ya ciccinye wannan damkin sai ruwan suka waci duka akwai wannan fasarorin almuhimmu sun kauce ma Allah fa'aradu fa arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil kaga da suka juya sai Allah ya ce fa arsalna wa badalnahum sai muka musanya musu bi jannatayhim da wadancan aljan abin ga gona kai guda biyu manya manya kenan jannatayni zanna mun musanya musu da biyu zawatay ukulin khamtin to anan dai a gurguje zan fadi wani sabanin karatu akwai wato zawatay uklin khamtin
sabanin goma
kafun tana da sukuni
na'am
wa yake karantawa da wannan kaga wani bai sani ba da Nafi' da Ibn Kathir sannan akwai ukuli khamtin shi ko yana da damma amma kuma idafa akai ba a ce ukulin ba shi ko Imam Abu Amr da Imam Yaqub sauran sun ka karanta ukulin khamtin in baka sani ba kakkaje kaje ka fada cikin hasali eh kace ba haka dan bane almuhimmu dai wadannan kira'o'i ne muna kawo su taujihin su dole sai wajen tafsiri in an samu dama Allah ya musanya musu zawatay ukulin khamtin ma'abuta abinci khamtin wadansu malamai sun kace shine gore ba wa aslin da talakiya talakiya shine wani icce wanda ake yin abin ga dashi shida nan asawaki wa shay'in min sidrin qalil da kuma wani abu na wato sidr ita ce magariya kalilin dan kadan sai Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wanda mun sakan ka musu ne saboda sun kafirce ma ayoyin Allah sai Allah ce wa hal nujazi illa al kafur ko kuma wa hal yujaza illa al kafur taw wa hal nujazi mi take nufi wa hal yujaza mi take nufi
na'am
wa hal nujazi illa al kafur wa hal yujaza illa al kafur nujazi imam hafs imam hamza imam al-kisa'i imam khalaf imam yaqub su suka karanta wa hal nujazi illa al kafur ba shin wa za mu sakan kama in ba mutumin da yake kafiri ba to wa hal yujaza shin akwai wanda za a sakan kama to kaga wane ne zai sakan kawa wagga qira'a sai waccan za ta fassara maka tunda Allah ya ce shine ke sakan kawa cikin wagga qira'a da ta ce yujaza mai fassara ta nujazi shine al alaqa bainal qira'at ko at-tawjih bainal qira'at to ana akwai wata matsala babba ba kowa ga hankalata ba Allah ce wa hal nujazi ai ba wanda muke sakan kama illa al kafuru sai buturu alhaliku duk mutum dan adam sai Allah ya sakan kama shi abin da ya aikata
na'am
to kenan kuma Allah ya ce ba wanda ake sakan kama sai kafiri ko buturu kaga wanga fassara dole sai ka duba gani usulul hasr ne hal nujazi illa al kafuru ba wanda muke sakan kama sai buturu kafiri ko kafiri to shi ko na Allah ya faɗi cewa duk wanda ya aikata aiki sai an saka kamar da shi to nan sai ka kaddara misla wa hal nujazi misla hadha aljaza illa alkafur ba wanda muke ma irin wannan sakamako na shine cikin ni'ima mu kada shi cikin matsala sai mutumin da ya buturce mu na to wannan a gurguje to yanzu a nan bi za mu fahimta shine ashe mutanen da suka butulce ma Allah kaga Allah ya ba su ruwa daga baya Allah ya abin nan sai Allah ya ce waja'alna bainahum mun sanya tsakankanin su wa bainar qurar lati barakna fiha da tsakankanin garuruwan da mun kai albarka gare su quran zahira garuruwan da suke bayyananu ma'ana ba a tafiya mai nisa ana cin magari an san inda yake wa qaddarna fiha sayr mun ka kaddara tafiya balaguro saboda yawan ana yawan bi kai ga wuri ana samun kaya kasuwanci na habaka sai Allah ce siru fiha da yaliya wa ayyaman aminin ku yi tafiya da rai da kwanaki amin ne kuna aminta tu fa qalu rabbana ba'id bayna asfarina kaga nan nan ma sai kai hattara fa qalu rabbana ba'id bayna asfarina an gane ko Ibn Kathir da Imam Abu Amr su sun karanta ba'id daga ba'ada yub'idu tab'idan sun kace Allah ka nisantar baina asfari na tsakankanin balagurun mu aka ce saboda suna ganin suna jin dadi suna son su yi mutane alfahari in sun biyo da dawakai da abubuwan hawa sai an abin nan nasu kuma suna son mutane su rasa abinci ya zamanto sun dogara da su shi yasa suka nemi Allah shi sanya da kansu ko sannan kuma Imam Yaqub ya kalanta fa qalu rabbuna ba'ada baina asfarina rabbuna sun kace ubangijinmu ba'ada ya nisantar sauran kuma qurra sun karanta fa qalu rabbana ba'id baina asfarina to menene alaka tsakanin wadannan kira'o'in kaga nan ba matsala ce to da kira'a ta ba'id da ba'id addu'a ce suka yi sannan kuma fi'ili ne wanda yake nuna tsananta abu su suka suka ce Allah ya nisantar da to sai abin ya tabbata ita ko kira'a ta Yaqub sai ta fassara Allah ya karba musu fa qalu sun kace rabbuna ubangijinmu ba'ada ya nisantar kenan ta tabbata addu'a su ta tabbata akan su kuma kakkai mamakin dan adam ya roƙa maka shi sharri Allah ce wa yad'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair dan adam yana roƙan maka shi sharri to dan haka kenan waɗanda mutanen nasaba Allah ya jarrabe su da rashin abinci sun koma sun rasa abinci kaga wannan yana nuna cikin Qur'ani akwai ishara zuwa ga crisis alimentaire ina fata an fahimci to yanzu sai mu tafi zuwa ga mas'ala ta gaba crisis rikici wanda ya shafi wato alqada alqada hukumci hukumci shine adada dokokin da suke zalumta waɗansu Allah ya bamu labari Fir'auna ya bautar da sauran al'ummomi su da kansu ma sun faɗa suka ce anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abiduna zamu yi imani da wasu mutane wanda mutane su bayan mu ne daga ina suka zan bayin su sai Allah ya faɗi cewa fir'auna zalunci nake inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shi'an yastata'ifu ta'ifatan minhum kaga fir'auna yayi girman kai a bayan ƙasa sai mai da mutanen ta jama'a jama'a ya rarraba su bal ma yuzabbihu abna'ahum su bani isra'ila yana yanke ƴaƴan su wa yastahi nisa'ahum kuna yana bari ƴaƴan su mata a ra'i dan nan yuzabbihu anti fir'auna yana yankawa sai kaga ne ana rufin a umurni yake ba su wa dan ba shine zai taba duk jaririn da anka yanka shi ta shi suke yanka su shi yasa ƴan anti shi yayyanke an gane ko a'a wani kuma an kace su mutanen fir'auna suke yankewa yuzabbihuna abna'akum wa yastahibuna nisa'akum ba kuskure bane an ce fir'auna yake yankewa dan shi ke bada umurni gwamnatin sace su ko an ce suna yankawa saboda sun yadda da abin kuma sojojin suke aikatawa da mutanen su babu kuskure cikin alqur'ani sannan kuma da aka ce wa yastahi nisa'ahum kuma an kace wa yastahibuna nisa'akum suna barin su raye kidan ba sa kashe su ba ana nufi suna da ikon su raya ba ko su kashe wannan dokoki ne waɗanda wata gwamnati ta azata zalunci wanda take yin dokoki ta bambanta tsakanin wani da wani saboda wasu bukatoci nata kenan ashe a samu rikici na dokokin duniya yau waɗansu suna da dokokin da sun bambanta kwari da baki sun bambanta ƙasa sun kasa ƙasa mai ƙarihin tattalin arziki da ƙasa ta tsakiya da kuma ƴan rabbana ka wadata muka mai da ake faɗa su a samu wasu ƙasashe suna tsaci arzikin wasu ƙasashe suna bautar da waɗansu ƙasashe bayan ne aka fara shi ba ana yin zalunci tsakankanin ɗan adam tun a wancan lokaci kina ya kamata ka kalli irin waɗannan rikirkita da suka faruwa a wancan lokaci ashe musulunci yayi ishara Qur'ani ya faɗa ba wani abu ne wanda yau ne aka fara samun shi ba bayan wannan ya kamata mu tafi a gurguje saboda kan lokaci mun halinsa sai mushkila ta azamata al-amn azamatul amn azamatul amn shine rikici wanda ya shafi rashin tsaro rashin tsaro na'am rashin tsaro Makka shine daga cikin abin da Allah ma ya musu ya tunatar da su da ni'ima cewa ya ba su tsaro a kewayen su awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihi ba su garin mun sanya harami aminan amintacci wa yutakhattafu an-nasu min hawlihi ana fifisge ana kai hari a gefen su asalin al-khatf shine fisgewa yakadul barqu yakhtafu absarahum amma ana nufin wato hare hare kenan ashe yau wanga rikici da muke gani na kauyuka da irin wadanda ake kai harare da yan kidnapping ashe can ma kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wannan rikici bayan musulunci ne ya zo mutane sun shiga musulunci an ka samu aminci a jaziratul arabiyya yanzu kuma da ake son a saba ma Allah kuma sai a koma cikin wancan bala'i wa yake tunawa da wannan annabi Ibrahim ya roƙa Makka aminci rabbi ja'al hadha al-balada aminan ka gani ashe cikin Qur'ani akwai bayani akan tsaro da kuma aminta a samu aminci al-muhimmu dai to sai mushkila ta karshe al-mushkila wato al-azama al-wujudiyya azama ta samu kasancewa dan adam ya rayu bisa durin ƙasa domin akwai mushkila guda biyu shine suke kira crisis existentielle agari ko existential crisis shine wato fitina ta kasancewa dan adam bisa doron kasa da yawa daga cikin mutane sai su kai inda suna ganin rayuwar su ba ta mi ba ta da amfani shike sa wani na tunanin ya kashe kanshi na ake samun suicide intihar ko kuma akwai waɗanda suke ganin ya kamata a ci mutane sun yawa bisa doron kasa ya za a yi a rage su irin su Sigmund Freud da suke tunanin ya kamata a ce an kashe mutane za su yi yawa irin su Thomas Malthus ɗan ƙasar Ingila da yake ganin mutane a wancan lokaci sun yawa kuma alkamar da ake noma ba ta isan mutane kenan abin hanyoyin da za a rage mutane su Sigmund Freud da suke kawo yadda za a yi a rage al'ummomi kafin ce ni ko kai tsaye ko ba kai tsaye ba sun kawo yadda za a yi a rage haihuwa sun kawo yadda za a yi a rinka samun mutane fazon su rinka ci suna mutuwa sun kawo ta haska yaƙe-yaƙe yadda za a yi a yi yaƙe-yaƙe a hallaka mutane yadda za a ƙirƙiro wato cututtuka na annoba a hallakar da al'ummomi to kaga waɗannan ababen abubuwa ne wanda suna rubuce amma waɗanda suke goyon bayan waɗannan abin saboda da yawa daga cikin mutane ba su karanta tarihi irin waɗannan al'ummomin ba da waɗannan mutane sai kaga kamar wani yana tunanin a'a sai shafake yace malamai ne suke yaƙi da rage aihuwa kaza kaza ai tattalin arziki kaza kaza shi ko ya manta cewa wancan kafirin da ya mutu tun a 1800 da wani abu suka rayu suka rubuta gaciya ga duniya ya boye wannan an san da su tun da bincike na da ai yanzu ma in ka shiga cikin Google to sa Thomas Malthus ka gani ko ka sa Sigmund Freud yanzu kana ganin tarihin su da afkarkin su ai Allah ya tura asiri su da kansu na sun ka kawo abin da zai sa wa aka fa musu hujja saboda yanzu internet ta sauka abubuwa da dama ala ayyati hal al-azma al-wujudiyya yanzu ana dibin dan adam babba matsala shine kasancewa ka bisa duron kasa tunda kullun kana tsoron mutuwa kana yanzu saboda fitinar da ta yi ma duniya yawa a gurguje mawdu'in mu sai mun kawo al-asbab da al-hulul kafin lokacin mu ya kare wai duk abubuwan ga da ake ciki wai yake kawo su me yake sa duniya tana rikicewa kaga da yawa ba su kawo wannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ko wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Amir sun karanta ba tare da fa'un ba shi ma nan ka dalibi shi zabura duk abin da ya same ku na musiba daga abin da hannanku sun suka aikata ya kamata mu dawo mu kalli wannan yasa Allah yake jarraba mu da su abubuwa asalin abin da ke kawo rikicewar duniya rashin imani da Allah da kafirci daga dan adam ya rasa musulunci duk wata banda yana iya aikatawa da imani yayi karamci ko musulmi na cikin zuciyar dan adam komai yana iya aikatawa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa me yasa ake kauce ma waɗannan ababen ka je ka kashe wani ka ce kai ba a kashe naka daga ina ka samu wannan to kaga wannan mushkila dole ne sai an fahimce ta da kyau a gane kafirci da zalunci daga cikin manyan abubuwan da ke kawo wannan matsala shine cewa taghawatul madda ala ruh abin duniya material yafi ruhi masu sai da makami dan akashi mutane a basu kuɗi sun kai su ko dan adam kuɗi masu son sai sun jagoranci mutane dole ko ana so ko ba a so ko da mutum miliyar zai mutu washe mutu su dai a basu matsayin su da dan adam da matsayin su wanda sun kafi su
matsayi
to duk lokacin da dan adam ya koma ganin yana son wani abu na duniya fiye da dan adam duk shi yasa majalisar ɗinkin duniya da kake gani duk tsarin da za a kawo ba a cin nasara saboda abinda waɗannan masu kasashe masu veto guda biyar suka so kuma su ko duniya suka so ba addini ya sha musu kai ba ruwan su da dan adam shike sawa komai suna iya yi wanda zai halaka dan adam zan su cin burin su a duniya kuma babu wanda zai gaya musu wagga ba a tsayawa a faɗi abinda shine hakikanin asalin mushkila kin Isa idan muka tafi cikin asbab da suke kawo irin waɗannan matsaloli dan daga cikin azama na manta ban kawo azama ta tarihi ba kamar tarihin duniya kana fahimta ta rikicin tarihi na duniya yanzu bayan an yi mulkin mallaka an sace littattafan musulmai da suke Spain an sace littattafan musulmai da suke Sokoto da sauran wuraren da an kai mulkin mallaka duka an sace mu da tarihin mu bakin mutum ma yanzu matsalar da yake fama da ita bai ma san tarihin shi ba ana fahimta ta to sannan kuma daga ciki matsaloli kayan yaki mu da komai an sace su suna can duk abinda an mai alkhairi na kwarai shi na can to sai azama geography iyakoki rumawa da farisawa kakkamanta Allah ya faɗi sun yi yaki yakin nan da sun kai kanmi kan addinan su sun saba mu juna tunda kristoci na da arna su farisawa su ne masu bota marana wato majusawa kenan da rana wadancan kuma suna yin addinin kristanci a wancan lokaci kuma a wancan lokaci addinin kristanci kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addini ne na gaskiya ina fata an fahimci tunda dama shi annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad to wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi ya kai bai bi shi ba shine ya kauce ma annabi Isa kenan wannan bai daga cikin magoya annabi Isa dan suna karanta wata aya su ce ai Allah ya ce a cikin Qur'ani wai Allah ya ce ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama zan sanya wadanda suka bika saman kafirai har ranar tashin alqiyama to wanda duk bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bai bi annabi Isa ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad kankalake da wannan kazo ka jira da ayoyin alqur'ani almuhimmu dai in mun ka dibi asbab sai mu dawo zuwa ga wato asbab shine cewa jarraba wanda Allah yake yi muna kala biyu ci Africa ko da turawa su suka iske mu akwai kama kariya a Africa akwai shirka a Africa dole ne Allah ya jarbe mu da su bala'in da Africa ta shiga ciki ɗan Africa su dawo su gani eske an yarda da addini a wannan lokaci mushrikai sun kai yawa zalunci kuma na jagoranci yayi yawa a wancan lokaci sai Allah ya jarbe mu da turawa babu kuma daga cikin masu rubuce-rubuce galibi babu wanda zai kwashi kawo irin wannan an fahimce ni da kyau to jarabawa kuma ta Allah wani na yace wato ai yanzu misali kasar Saudiya ai musulmi ne koko musulunci yayi daululi daular musulunci ta Turkiya ta ruguje kafirai sun ci nasara akan ta daula ta musulunci ta Spain ta ruguje sai a ce to ka kalli menene dalilin da yasa ta kafu ta yi karfi menene dalilin sa ta ruguje ana kauce ma Allah to ana samun matsala sai Allah ya jarbe ku da kafirai kuma jarabawa ta Allah su kafirran da Allah ya ba su ilimin duniya dan ya jarabe su ne mu kuma yanzu da muke karkashin su sun tsere mu da ta fuskar ilimi jaraba mu za a yi
nama karamaka Allah
mahita kafin wannan Isa dama Allah ya faɗi cewa yana jarraba kafirai walaqad arsalna ila ummin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra ila annahum yatadarra'un falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaab kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun Allah ya bude musu komi kamar irin yadda yanzu kafirai an ka bude musu komi sai sun sa tsammanin sun ci nasara sannan Allah ya kama su su kuma musulmi Allah yana jarraba su dan saboda su dawo ka ji Fir'auna ma da Allah ya jarraba shi ya ce la'allahum yarji'un dan saboda mutane su hankalta yunwa ma da ta kama mutanen Fir'auna Allah ya ce laqad akhadna ala Fir'auna bisinina ka ji kris alimantar an kama Fir'auna da ita duka Allah ya ce dan su wa'astu dan saboda su dawo ina fata an fahimci to la'allahum yadhakkarun dan su wa'astu shine a cikin wato suratul a'raf anan in ana son a samu canji Allah ya haɗi in dai musulmi suna son su samu canji in dai ana son duniya ta zama lahiya to gashi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mutanen alƙarya za su yi imani su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkoci ba albarka guda ba barakat jam'i ne na baraka na samai da kasai أهل الكتاب التي ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا سني إيماني سن بأبن الله تي دا سن أرزك إيسا مدك أسا أشي ونن جربا واتي زالم تي دأكي يشيني باكي حنا من ما مسامو جن دائي التي ومن يتك الله yaj'al lahu makhraja kaji ma ayat da ta kare tace in dai za duk wanda ya ji tsoro Allah sai Allah ya samu mafita a dawo ma Allah a bar tunanin baturi zai iya mana solution tashin hankalin da su suke ciki ko su bu su kama kansu solution ba balle su kama mana solution mai son ya kwace arzikin da ke gare ka shi ya canye kai ka mutu ba yadda za a yi shi kama solution ta mafita wallahi ba sai da ba'i ba shi wa abinda an gare ka da ka son shi kwace shi barka ka mutu kuma kai kaucin shi kaka ta samu ka solution tani ina da tunanin ka yatta shi dan haka rikicin duniya matsalar duniya biyu ce wato abubuwa lalle mun Afrika muna da matsala ta tattalin arziki da rashin abinci da wane ne su kuma suna da mushkila ta kafirci ma'anawiya da luwadi da suke yi da sabon Allah da shan giya da zina da kaza da kaza da kaza dan haka in muna da matsala su ma suna da matsala kuma matsalar dan adam ba ta tsaya ba daga tattalin arziki shi kadai a ce rashin kuɗi ne ke kawo matsala mutukan mutum bai da imani mutukan mutum bai san Allah ba ko imanin shi ya karamci in an tara mai kuɗin duniyar ga da su zai amfani shi sai makamai shi halaka mutane shi gina gidajen giya ƙarya ne a ce kuɗi su ne mushkilar dan adam ita kadai ba gaskiya bane babban abin da muka bukata imani babban abin da muka bukata bautar Allah tsoron Allah babban abin da muke bukata dabi'o'i wanda suka sun yaɗu wanda ba su da kyau a aje su dan adam ya rage makai ne wannan cututtuka da arrainai girman kai hasada kyashi gadin abin nan su ne a cututtukan duniya balle ka zo kawai kana ce mana problem kin duniya kawai kuɗi na wani na da kuɗin kuma shi na kashe mutane to inda problem kin kuɗi na in ya samu kuɗi ya tsaya mana ƙarya ne su turawa mun san matsalolin su kafirci shine duk abin da agoyen baya kuma rashin bin dokokin da Allah subhanahu wataala shin da shine sanadiyar bila'in duniya mu ba mu yarda da wani tambayan ne ba saboda an zo a swace arzikin kasashe a hada musu su yi kaza a turo musu a rarraba makamai kasashen su ayi kaza ayi kaza sannan a ce problem kin duniya terrorist ware ne mutumin da shi bai kai hari kai mai akai kasar shi ake zuwa a kashe mutane kuma a ce mai dan ta'adda a ce irin magana ta wagga Allah ya kyauta Isa ina ganin lokacin mu ya kai karshe kuma an dan fara nuna muna alama kinan insha Allah sai sati na sama zamu tura sabon wani maudu'i tunda dai wannan maudu'i dai an samu an dan tattaba akan shi abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah wa mun sarri al azama nabiyyu Allah ya amfana da mu abinda muka saurara amma Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi kuma Allah ya bada lada
amin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المهدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين